sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 21.25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin jigawa ta bayyana dalilan tura dalibai ƙetare don karatun likitanci. A Jamhuriyar Nijar kuma dakatawar ruwan sama ta tada hankalin manoma. Su kuma masu kamfanonin Hajji da Umra a Abuja sun haɗa kai don tada jirgi ɗaya na 'yan Umra 154 a Asabar ɗin nan. Muna da rahoto kan yaƙi da miyagun ƙwayoyi daga filatu. A yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, barkan ku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma sai labaran duniya, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. Hukumomin Taliban sun baiwa jirgin haya na Qatar izinin tashi zuwa Doha daga filin jirgin sama na Kabul a jiya Alhamis, wanda shine jirgi na farko da ya kwashe 'yan gudun hijira daga kasar tun bayan da Amurka ta kawo ƙarshen aikin sojin ta a Afghanistan a ranar 31 ga watan Agusta. A yau gwamnatin Amurka ta taimaka wajen kwasar Amurkawa da waɗanda ke da takardun halaccin shiga ƙasar a cikin jirgin haya na Qatar Airways daga filin jirgin sama na Hamdi Karzai. Za mu iya tabbatar da cewar jirgin ya sauka lafiya a Qatar, in ji mai magana da yawun Majalisar Tsaron Ƙasar Emily Byrne a cikin wata sanarwa. Hunt ta kara da cewar Amurka za ta ci gaba da wannan hoɓɓasar na ganin an samu sauƙin tashin 'yan asalin Amurka da masu takardun shiga ƙasar da 'yan Afghanistan da suka yi muna aiki kuma suna fatan barin Afghanistan. Daraktar Hukumar Lafiya ta Duniya a yankin Afirka ta ce a jiya Alhamis adadin sabbin cututtukan COVID-19 a nahiyar yana raguwa da kashi 23 cikin 100 a makon da ya gabata, waɗanda shi ne mafi ƙasa sosai a cikin makonni 8 tun bayan watan Yuli, lokacin da cutar ta fi tsanani. Ko da yake a yayin bayani da takan yi kan COVID-19 mako-mako, shugabar WHO shiyar Afirka Mashidiso Moti ta ce samun waɗannan adadin labari ne mai daɗi, kuma alama ce ta kamuwa da cutar ta uku tana yin ƙasa na ukan cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 musamman na nau'in Delta sun haifar da tashin hankali, suna tsawaitawa a matsanancin lokaci na yaduwa ta uku fiye da yadda aka zata. A lokaci guda ta ce Afirka ta ma wuce mummunan yanayi na ganin mutuwar mutane sama da 200,000 sanadiyar COVID-19 tun bayan barkewar cutar. Moti ta ce masana kimiyya su ma suna bin diddigin wani sabon nau'in cutar na C12, wanda wani nau'in cuta ne da aka samu a ɗaya daga cikin masu cutar 130 na waɗanda suka kamu da cutar a cikin ƙasashe 10 a duniya. Gami da ƙasashe 5 na Afirka da samun kashi 90 na nau'ukan, amma ta ce zuwa yanzu babu wani shaida da ke nuna cewar nau'in cutar na C12 ta fi yaduwa ko kuma ta fi shafan tasirin allurar na COVID-19. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Turkiya Kais Said yana shirin dakatar da kundin tsarin mulkin ƙasar kuma watakila yayi ta yin wasu sauye-sauye ga fannin siyasar kasar ta wajen gudanar da zaben raba gaddama. Abinda daya daga cikin masu bashi shawara suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Alhamis. Said ya kwace ikon gudanar da mulki, ya kori Prime Minister tare da dakatar da majalisar kasar a watan Yuli a wani mataki da abokan hamayyarsa na siyasa suka ce juyin mulki ne. Amma har yanzu bai nada sabuwar gwamnati ba ko kuma bayar da babbar sanarwa game da tsare-tsare na dogon lokaci. Wannan tsarin ba zai iya daurewa ba. Canza tsarin yana nufin canza tsarin mulki ta hanyar raba gaddama. Watakila raba gaddamar na bukatar shiri mai kyau, inji Walid Hajim mai bawa shugaba Said shawara. Duk da haka ana tsammanin Said zai canza zuwa tsarin shugaban kasa mai cikakken iko wanda zai rage rawar da majalisar ke takawa, abinda ake yawan tattaunawa akai a cikin shekaru da aka yi ana gardama tun lokacin da aka amince da tsarin mulkin a shekarar 2014. Daraktar hukumar leken asiri na CIS William Burns ya tashi zuwa India da Pakistan a wannan makon don tattauna halin da ake ciki a Afghanistan da kuma samar da mafita. A ranar Laraba, Burns ya gana da shugabannin sojojin Pakistan a Islamabad, General Qamar Javed Bajwa, tare da shugaban leken asirin Pakistan, Lieutenant General Faiz Hamid. An sake nanata cewar har yanzu Pakistan na dukufa wajen hada kai da abokan hulɗarta na kasa da kasa saboda tabbatar da zaman lafiya a yankin tare da tabbatar da kwanciyar hankali da makoma mai cikakken yalwa ga jama'ar Afghanistan, in ji sanarwar da aka gabatarwa manema labarai.
Labarin duniya aka saurara, yanzu zamu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Jigawa a arewa maso yammacin Najeriya ta kare kanta ko yin karin bayani kan dalilan tura dalibai ketare don karanta aikin likita. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A watan jiya ne rukuni na biyu na daliban su 160 suka tashi zuwa kasar Sudan inda za su koyi aikin likita bayan rukunin farko da ke nasu karatun a kasar China su 60 na dabda kammalawa waɗanda suke can tun kusan shekaru hudu da suka gabata. A tashin farko dai gwamnatin ta Jigawa ta ce fiye da naira miliyan 700 ta kashe wajen ganin daliban na Sudan sun fara karatu, kuma za a ci gaba da kula da kudaden karatun su na shekara-shekara tare da ba su allowance duk wata da sauran dawainiya har su kammala karatu. Sai dai wasu daga 'yan asalin Jigawan sun fara tsokaci dangane da wannan tsari na gwamnati.
Maimakon kashe makudan kudade a kan wata ƙasa ta Afirka da za a ɗauki ɗalibanmu a kai, to gara tunda muna da university a jiha a inganta ta, a gina tsangaya ta koyon aikin likita. Ina ganin idan muka yi haka, to za mu ringa yaye ɗalibai marasa adadi ba tare da an je wani wuri an kashe kudade makudai ba.
Honorable Salisu Matsiga kenan daga yankin Gubal a jihar Jigawa, shi ma a nasa bangaren Honorable Nasir Garba Danti tsohon wakili a majalisar tarayyar Najeriya na cewa
za ka iya zuwa ka yi tsangaya wadda za a yi aikin likita. Yara 'yan jihar Jigawa waɗanda za su amfana a cikin wannan shekara hudun tana iyawa maimakon 160 za su kai 1,600. To ni shi ne nake ta mamaki daga gwamnan jihar Jigawa mai girma, gwamnan jihar Jigawa wanda na san shi muka taso tare da shi dan kasuwa ya san ya maida 100 kobo wanda za a zo jari a ciri ba. Nayi mamaki menene dalilin da yasa basira ta kubce wa gwamnati wanda ta yi wannan, maimakon yaro a takaice 1,600 su amfana, yanzu yaro 160 ne da su ambata.
To amma gwamnatin ta Jigawa ta ce shirin kafa tsangayar nazarin aikin likita a jami'ar Sulalamido mallakar jihar na nan tafe, sai dai kawai bukatar samar da likitoci ga sabbin manyan asibitoci da tsaffin da ta gyara a fadin jihar shine dalilin kai dalibai ketare.
Gwamnati tana ta yi tsari za ta sauka da za a sa wani asibitoci na kayayyakin aiki wanda za a fara gabatar da aikin duba jinyar marasa lafiya. to yanzu saboda Allah idan ba mu da likitoci wanda za su zo su yi aiki a kwana kusa a wannan wuraren to waɗannan asibitocin sai sun zama tamkar kamar gidan karankaru kuma an yi asara ta ginin da aka yi an yi asara ta kayayyakin da aka saya an yi asara ta dukkan abin da aka sa a ciki wanda zai taimaka wajen tabbatar da cewa an inganta lafiyar umma jajiga domin a tabbatar da cewa an cimma burin wani abu kuma an kiyaye daga samun waccan matsala ta lalata kayayyaki kuma kamantansu a ce to bari kafin a yi maganar dancen kafa tsangayar koyar da aikin likita a Sulaim University bari a tabbatar da cewa an tura yara sun je sun yi karatun nan domin suna dawowa su fara aiki a asibitocin abin da sa shi ne shi kafa tsangayar kimiyyar aikin likita ba tashi ɗaya ake kafa ta ba mai girma Gwara Barau ya yi alƙawarin cewa in Allah ya yarda kafin ya bar gwamnati zai yi ƙoƙari ya ci aƙalla kuɗin karatun waɗannan yara har su gama karatu in zai iya zai biya wannan shi ne alƙawarin da ya mana.
Dr. Lawan Yunusa Ɗanzoma kenan kwamishinan ilimi kimiyya da fasaha na jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To an gaishe da Mahmud Ibrahim a yayin da jama'a suka fara nuna zulumi sakamakon daukewar ruwan sama a yankuna da dama na jamhuriyar Niger ma'aikatar hasashen yanayin kasar ta sanar da cewa akwai hasashe mai karfi da ya hango yiwuwar samun ruwa a nan gaba domin har yanzu damuna bata kare ba wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da rahoton
tun a makon karshe na watan Agustan da ya gabata ne aka fara fuskantar daukewar ruwan sama a wasu sassan Nijar duk da cewa watan na 8 shine lokacin da aka fi samun wadatar ruwan sama a kasashen Sahel kuma a yayin da aka shiga mako na 2 na watan Satumba da ke matsayin wata na 3 na karshen damana ana fama da daukewar ruwan sama abinda tuni ya fara daga hankalin shugabannin kungiyar mazauna karkara irin su Malam Shibubanya na platform Paysan
muna iya mu ce za a samu babban cikas tunda yanzu ne haƙin godin surare yanzu ne ya kai inda yake so ruwa tunda nan ne ya fara hidda kai ko nan ne yanzu ya fara hidda tiya in ruwan bai zo ba nan babban banna ne tunda ba za a samu damana wanda muke zoto ba muna fata ya zamanto ruwan daukewa dai sun kai za su dawo
a cewar babban director ma'aikatar hasashen yanayi ta kasa wato service de la meteorologie national Kachalu Lawan Gabciya suna da masaniya akan wannan matsala ta daukewar ruwan sama a wasu daga cikin yankunan Niger a yayin da a wasu sassan tuni aka fara cin sabon wake da hatsi
wata August lalle wata ne na ruwa wajen karewan wannan wata an gani akwai tsayuwar ruwa wani guri haka nan nan ne kewayen Nyamai da arewan maso gabas Tilaberi da arewan Doso kuma da can kasan Doso can da ake samun ruwan diyawa kama aka yi misali da amda aka samu can ma an samu ragowa kadan sai kuma wajen Tawa gabashin Tawa kadan da cikin maradi wuri kalilan da can kudancin Zandar da maganan anan ne muka gano aka samu karamcin ruwa bisa amma baka ba duka sauran madadaci ne ko kuma hiye da hakanan
to amma hasashe mai karfi daga binciken ma'aikatar ta meteo ya hango alamun samun ruwan sama sosai a nan gaba
sai karen jiya nan ma zuwa Dimashi zuwa Lendi Mardi mem an samu ruwa sosai kamar jihar Difa jihar Damagaran nan Maradi ma an samu ruwa sosai wajen Tawa gabashin Tawa zuwa MP de Centre shi ma nan an samu ruwa da dama haye gangaro wajen arewa ruwan har yanzu akwai su dai sakare ma har yanzu kohon Nyamai kuma sai ya yi kudu
girman wannan matsala ta kai inda shugabannin mazauna karkara suka fara kiran jama'a ta shirya taron addu'o'i kamar yadda aka saba a irin wannan lokaci na fuskantar barazanar fari a ƙasa
muna yi ta roƙon Allah kuma kowa ya roƙon Allah don Allah ya maido muna wannan ruwa tunda in Allah ya maido muna ruwa muna zuto za mu samu damana yadda wata mutane suke zuto watan da muke yi kenan
noman damana na matsayin wata babbar madogarar samun cimaka a wajen jama'ar Niger yayin da lokacin na damana ke zama wata hanyar samun cimakar dabobi saboda haka karancin ruwan sama a irin wannan lokaci da amfanin gona ke gabda nuna wata matsala ce da ka iya jefa al'umma cikin kunci a kasar da noma da kiwo ke matsayin kashin gadon bayan tattalin arzikinta Suleiman Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja Ƙungiyar masu jigilar alhazai a Najeriya reshen Abuja ta bullo da wata dabara ta aiki tare wajen tattara kan masu niyyar umra don tada jirgi guda su tafi tare. Ƙungiyar ta yi nasarar har hada masu umra 154 daga jihohin Najeriya da za ta yi amfani da jirgin ƙasar Rwanda a Asabar dinnan don tashi zuwa Saudiya daga filin jiragen sama na Nnamdi Azikiwe. Wannan na faruwa ne bayan rashin zuwa hajji shekara biyu a jere sanadiyar annobar corona da hakan ya maida kamfanonin baya. Ba mamaki samun damar zuwa umra da Saudiya ta bude zai iya kaiwa ga nasarar zuwa hajjin bana. Awwal Lalla shi ne shugaban kamfanin Alwadi da ke ɗaya daga cikin masu jigilar 'yan umrar.
Kai tunani muka ce wannan abun insha Allahu hajji ma za mu ci gaba da yi in Allah ya sa da Allah kai mu lokacin.
Wannan Alhaji Awuli ya nuna Saudiya ta bude dama gaba ɗaya kenan ta fara umra bayan dai ba a samu damar yin aikin hajjin a karo biyu ba.
Saudiya ta bi wa Najeriya dama ta ebi mahajjata ta kai su ta dawo da su. So muna jiran Allah ya taimake mu aikin hajji ma in ya zo shi ma su ba mu dama mu ɗebi alhazanmu mu kai su.
Ya waɗannan masu niyyar umra ɗin sun iso nan Abuja ne ko kuma sai da Juma'ar nan za su shigo don saboda kamanya ran Asabar?
Juma'a bi izin Allah ta'ala muke sa ran duk gaba ɗaya za mu zo za mu haɗa kansu gaba ɗaya. Akwai mota da za mu ɗauke su zuwa airport na nan Abuja a sa su a jirgi a screen ɗinsu a sa su a jirgi a tabi da su zuwa gari mai tsarki zuwa Madinan Allah kanmu da jin lafiya.
Wato ma na sai an fara zuwa Madina kafin a dawo Makka kenan.
Insha Allah wannan Allah ne ka mana dama yanzu saboda shekara biyu ba mu yi aiki ba. To sai Allah kuma ya bude mana hanya yanzu da taimakon addu'a da muke ta yi shine Allah ka mana lokaci yanzu za mu abin nan ɗinsu.
Awwal dole yadda aka ga dala ta ƙara tsada din nan akan naira ya zama kudin da za a biya ko da mafi karancin kujerar umra ne na san ta cilla ta yi tsada sosai.
To Allah da ikonsa ka san komai Allah ne ke yi. So muna nan mun yi tunani mun duba mun gani mun ga yaya za a yi mu nemi taimako ko ta wajen gwamnati ko ta wajen can hukumar alhazai ta Saudiya. So muna nan muna ta tunani muka yi ta kokarin magana da su muna gaya musu ga halin da muke ci gashi gashi. So Allah da ikonsa sai gashi gwamnati ta fito da wani hanya cewar duk wani mahajjaci da zai tafi ya je bankinsa ya tabbatar da visa da ticket ɗinsa da zai tafi da shi gari mai tsarki. In ya applying za a bashi official rate da ake biya na dala za a iya bashi dala 4,000 ya kama hanya tafi. Yanzu dai muna nan muna ta kokarin yanda gwamnati za ta shigo ciki ta taimaka mana yanda za mu ke biyan kuɗi a can na yin harkokin wannan visa ɗin. Tunda yanzu dole sai in kana da kuɗi a cikin portal ɗinka sannan za ka iya biyan kuɗin mahajjati da kuma visa da sauransu haka da su accommodation. So yanzu challenge ɗin da muke da shi kenan. Amma dai muna nan muna ta manganu da gwamnati yanzu haka.
In Awul ko duk shugabannin waɗannan kamfanoni da ku za a yi wannan tafiyar ko akwai wasu wakilan ku a can da za su yi wa waɗannan alhazan umra ɗin hidima?
Akwai wanda muka yi da delegation a cikin daraktoci na kamfani kamar guda biyu zuwa uku wanda za su tafi da su. Kuma yanzu Allah da ikonsa komai a tsare yake. Kana sauka ga wanda zai zo ya ɗauke ka ya kai ka masaukinka. In kana da allura ta COVID ɗin da kai a nan za a baka kai tafi ka je ka yi ziyararka na kwana 3-4. In ba ka da shi za ka zauna na kwana 2-3 ka killace kanka da abinci a cikin hotel ɗin da komai. Daga nan sai ka shiga ziyara. In kai ziyara tukuna sai a zo a ɗauke ka a mota sai a kai ka zuwa Makka.
A turi wannan ya nuna saboda wannan annoba yadda aka saba da mutum da ya zo ya shiga ko ina ba haka lamarin zai zama ba yau.
Za ka yi yawonka a cikin gari ma amma masallaci ne za ka yi booking ka zaɓi sallar da za ka yi daga safiya asuba ne azhar la'asar magariba isha za ka iya zama har wannan lokacin a cikin harami falillahi alhamdu. In ba za ka iya ba to sai ka zabi lokacin, amma in ka shiga sannan sai ka saki an saki ma applying za ka saki yin salla a cikin harami, amma wajen harami za ka iya yi.
Awwal lalla kenan mai safarar alhazai daga Najeriya. Masu sauraro kada da ku sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Masana na bayyana duk yawancin ayyukan ta'addanci da sauran taka dokokin ƙasa na faruwa ne a sanadiyar shan miyagun ƙwayoyi. Wakiliyarmu a Filatu Zainab Babaji ta hada mana rahoton.
Matsalar shashayen miyagun ƙwayoyi na daga cikin matsalolin da ke assasa lamuran tsaro musamman a arewacin Najeriya. Banda lalata kwakwalwa da komo bayan tattalin arziki da miyagun ƙwayoyin ke haddasawa, ayyukan ta'addanci, yin garkuwa da mutane, ayyukan ƙungiyoyin asiri da sauran muggan laifuka sau da dama masu yin suna yi ne sanadiyyar shan miyagun ƙwayoyi. Alhaji Lawal Baba Otu, wanda aka fi sani da Digital Elder, ƙwararre ne a harkar faɗakarwa kan illar miyagun ƙwayoyi.
Al'umma suna da matukar gudunmuwa da za su bayar, saboda al'umman nan su ne iyaye. To amma abin da ke shugabancin al'umman shi kuma ya yi rauni. Duk da ke sai da ƙwaya, duk da ke shan ƙwayan nan a yanki ne wato ward, kuma kowane ward yana ƙarƙashin abin da ake kira mai anguwa ne. To idan ba a ƙarfafa masu anguwannin nan, ta ina za ka ƙarfafa su? Za ka ba su albashi, za ka kula da haƙƙinsu, kuma ka ɗora su akan abin da ake kira roman aiki, wato pension da gratuity. Don idan wani abu ya faru musamman na ƙwaya na tashin hankali, ka san wanda za ka ɗauko, domin kana da wakili a wannan gurin. Matuƙar idan ba haka aka yi ba, kowane mai anguwa, idan akwai mai anguwa zai gane wannan shagon me ya kawo ka, kuma ba za ma ka fara saida wani abu a shagon ba sai an tambaye ka me ka zo yi. In ka ce za ka zo ka zo saida magani, sai a tambaye ka to wace makaranta ka yi, me ilimin ka, me alaƙar ka da magani za ka fara sayarwa. Sannan idan an yi haka, za a rubuta sunan ka, za a yi komai, za kuma a kira NDLE su duba ka da NAFDAC su ga wannan takarda ta ka gaskiya ce ko kuwa boge ne. To wannan duk ba za a samu ba sai an ƙarfafa abin da muke kira mai anguwa. To gwamnati sai ta zama ta tsira, kuma ta kubuta rayuka da dukiyoyin mutane ma zai kubuta.
Ko a makon jiya, sai da rundunar da ke gudanar da aikin tsaro a jihar Plateau ta damƙe waɗansu mutane biyu da suka ƙware wajen sana'ar safarar ƙwayoyi. Rundunar ta ce ta kama tabar wiwi da ya kai kwatankwacin naira miliyan 9,500,000 akan hanyar Kaduna zuwa Jos, wanda mai safarar ta da aka kama tsohon sajin na 'yan sanda Patrick Kalu ya ce an ba su kwantiragin kaiwa tabar wiwi din ne daga jihar Ondo zuwa Adamawa. Tuni rundunar ta mika su zuwa ga hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a jihar Plateau. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Dokokin Jihar Plateau, Philip Dasun, ya ce suna kan ɗaukan matakan yaƙi da miyagun ƙwayoyi a jihar.
Yawancin matasan sai kiga sun samu kansu a cikin harkar shaye-shaye, wasu din sun ga ba alamun ci gaba da rayuwa sai su rungumi shaye-shaye. Amma kira da muke yi ma matasa shine su yi hakuri, su bar shan kayan maye. Bayan sun bari su nemi aikin hannu, mu a majalisa muna kokarin mu ga cewa mun bude filin ayyuka wanda gwamnati za ta ba ma matasa aiki. Kuma bayan haka mun ba da doka, dokan ta ce duk wanda aka same shi da shan maye a hukunta sa.
Hukumomi dai na shawartar al'umma kan su ba su bayanai don bankaɗowa da zakulo ɓata gari a tsakanin jama'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaishe ki Zainab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni, ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka. Mu barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli tare da ni, Aisha Mu'azu. Ila yau a cikin shirin muna tare da Alhaji Abdulkadir Musa Macika da injiniya Shamwilu Abdulkadir Isa, waɗanda za su dora akan maudu'in mu na makon jiya, wato dangantakar da ke tsakanin haƙar rijiyar burtsatse da muhalli. Kuma za mu fara da bayanan injiniya Shamwilu akan tambayar da na masa, menene tasirin sauyin yanayi da ake fama da shi a faɗin duniya akan aikin haƙar rijiyar burtsatse?
harkar ruwa a yanzu da zamani ya zo, duba da yanayin yadda duniya take canjawa, wannan issue na global warming kowa ya ga tasirinsa, yadda yanayin sanyi da zafi ya canja zuwa ruwan sama ya canja. Lallai babu shakka wannan ya shafi koramai, inda ruwa yake taruwa a ƙasa, abinda muke cewa aquifer a turanci. Yanayin yawan zuwan ruwan sama ya tasirinta akan ruwa na borehole, sannan yawan jama'a. Yanzu a birnin Kano akwai unguwanni wanda yake saboda yawan jama'a da yawan tona rijiyar burtsatse da ake yi da yawan commercial borehole da ake na water vendors ya saka ruwa ma yayi ƙasa, abinda muke cewa ground water depletion. Wannan ya shafi area Ungogo, Kwage, Nasarawa da kuma Kumbotso, waɗanda su suke da tasirantuwa yadda yanayin yawan gine-gine yake yawa a wannan unguwanni. So wannan ya saka ruwa ya zama yayi karanci a wannan area.
Wasu matakai kuke doka kafin tono rijiya?
Dangane da abin da ya shafi ba da ruwan sha, lalle ba wai kawai a ba al'umma ruwa ba tare da an yi la'akari da kensa ko kuma yawan sa ba. Akwai abin da muke cewa quality test. Ruwan an samar da shi sai an tabbatar shi ma ruwan an samar da shi a yanayin da ba zai cutar da dan adam ba. An kammala aikin borehole, za a ɗebi wannan ruwa a roba kamar lita ɗaya ko lita biyu, za a kai shi a laboratory test, daga nan za a gano inference ko kuma tasirantuwar wasu daga cikin sinadarai wanda za su iya cutar da dan adam ko kuma za su gina dan adam rayuwarsa cikin sauri. Za a auna su a ga sun wuce ka'ida da hukumar lafiya ta duniya ta bayar ko kuma sun yi ƙasa da abin da ta bayar. Ma'ana shine akwai wani mizani da ba a san su haura ba kuma a san su gaza. Wannan shine abin da ya shafi water quality test. A zamanance muna da lab shi ma a office, wanda an ɗebo wannan ruwa department ne mai zaman kansa, za a je a duba a ga wani ruwa ne yake daidai ga rayuwar mutane da ba zai cutar da su ba.
To injiniya, yaya ake tabbatar da tsaftar ruwa?
Akwai abin da muke cewa feasibility studies. Kafin a yi rijiyar borehole a ko ina a ilmance, a zamanance ya wajaba a duba a ga cewar meye tasirantuwar wannan rijiya da za a tona, misali akari da yanayin muhalli. Shin babu wani alaka mara kyau tsakanin wannan tafarkin ruwan da kuma muhalli? Misali in ka je biranen mu inda iyaye da kakanni suka zauna, zaka ga sokaway da gudanar ruwa barkatai. So a irin wannan yanayi, lallai babu shakka in an yi borehole za ta iya samun alaka ta hade da irin wannan hanyar ruwa. Misali unguwoyin da suke Kano kamar Sharada, Ja'in, saboda suna da ruwa a kusa, su muke cewa rich groundwater area zone. To wannan unguwoyi suna da wannan hadari, suna fuskantar wannan kalubale na hadewar magudanar ruwan su wanda Allah ya ajiye a ƙasa da kuma sokaway da sauran hanyoyi na gurbata muhalli. So muna la'akari da wannan.
Alhaji Abdulkadir Musa Macika a wata hirarsa da abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe, wanda aka saurari wani bangaren a makon jiya, ya ja hankalin jama'a da su maida hankali gudun kada garin neman gira ido ya tsiyaye.
To kamar idan mutum ya sha irin wannan ruwan, me yake haddasawa?
Abubuwa da yawa, ai ba ma mutum kadai ba, a mutum kaga zai iya samun typhoid da sauran diseases haka, wa har fata, matsala ce ba karba ba. To za ka ga ana ta bada magani na malaria, typhoid yana dawowa, ya dan yi kasa kuma ka koma kana cikin ruwan ba tare da sani ba. Wannan ba karamar illa bace, shine fa ƙashin bayan wannan tara. Ya za a yi kokari a samu yadda za a dasa wannan ruwan ya bar shiga cikin underground water. To shine matsalar. Saboda haka mutane rashin sani na sa suna fadawa. Wani ma mai gina borehole din bai san me ground din ba.
To amma a matsayin ku na kungiya, wani irin kokari kuke yi ga dukkan wayewa da al'umma kai su san matakan da ya kamata su bi su kare ruwan da suke sha kafin haka musu ma rijiyar?
Kafin ma ka zo ka gina rijiya, to ka san waye zai ma aiki. Idan baka da kudin da zaka rijiya, kar ma ka bata kudin ka, ka bari in sun taru sai ai ma rijiya ingantacciya. Idan aka yi maka rijiya babu grouting, kila ba wanda ka kira bai san meye grouting ba, to kana nan da rijiya daidai da ofin wal rijiya ka Hausa. To kaga an yi ba'ai ba, saboda haka su ba su san a gida masu rijiya su riga bincike wa ya kamata su ba. Sannan su kuma ƴan uwanmu masu aikin rijiya burtsace, to su ji tsoron Allah, don Allah sun sani, to su riga gaya ma jama'a gaskiya. Mutum ya zo dan yana so ya yi, kai kana neman kuɗi, abinda za a yi naira 200,000 ko 300,000 suka ce kawo naira 80,000 kuma kai ka bashi, kuma shi ya yi ta bugun kirji shi a 80,000 aka yi masa, to ko ba rijiya bace ba. Amma kware ka inda ka yi ofin wal naira 10,000 za a yi maka, to ga 80,000 sun tafi a banza. Ka yi ofin wal, ka sa famfo, ka rike sauran kuɗin ka, ka ɗan kaliguna, ka taimaka ma iyalanka, sannan kai ka san ruwan da kake amfani da shi. San da dama ta samu sai ka je a yi maka ingantacciya, a yi grouting, a sai original casing and screens, a sa hankali kwance ka huta. Ina jawo hankalin jama'a gaskiya su bi a hankali wajen neman yaya za a yi su samu ingantacciyar rijiya har in za su yi. Maimakon Bahaushe na cewa da muguwar rawa kada kin tashi. Kar ka je ka kashe kudinka babu biyan bukata. Kar ka je ka kashe kudinka kana sha ba cikin ka cuta. Kar ka je ka kashe kudinka kana sai ma kanka bala'i da kanka. To ka bi a hankali, ka yi bincike kafin ka bala'i.
Wato mai sauraro, anan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, ku sake dawowa da wani sabon shirin.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aiki a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ne Hauwa Umar da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya.